Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Harande muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a yau ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rufe taron bitar ayyukan da ministocinsa suka yi. Taron da wasu ke ganin ya sa cikin wasu daga cikin ministocin ya ɗoruwa.
To ko suka ba kamar dai da ka sani lokacin da aka rantsar da mu an ba kowace ma'aikata ko wani minista tsarin abubuwan da zai gudanar ya tabbatar cewa ya ci nasara a kansu kafin waɗannan shekaru hudu da muke da su. To waɗannan tsare-tsaren ne ake zauna ana bita.
Sannan za ku ji cewa a yau ɗaliban jami'ar Yamai da ke jamhuriyar Nijar suka gudanar da wata zanga-zangar lumana. Za ku ji dalilin wannan zanga-zanga, sannan muna tafa da rahoto na musamman wanda Hassan Umar Tambol zai gabatar mana kan matsalar faɗar darajar naira. Baya ga haka za ku ji labaran wasanni. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokacin. Shugaban Amerika Joe Biden zai karbi bakoncin shugaban Kenya Uhuru Kenyatta don ganawa a Washington a gobe Alhamis. Yayin da fadar White House ke auna takunkumi da aka kakabawa bangarorin da ke rikici da juna a yankin arewaci na makwabciyar kasar Habasha da ke Afirka ta gabas. Ganawar a fadar White House za ta kasance ta farko da shugaban Amurka Joe Biden zai yi ta tare da wani shugaban Afirka a matsayinsa na shugaban kasa. Kakakin fadar White House Jen Psaki ta faɗa a cikin wata sanarwa cewar shugabannin biyu za su tattauna ƙoƙarin kare demokuraɗiyya da 'yancin bil'adama, inganta zaman lafiya da tsaro, haɓaka tattalin arziki da magance ɗumamar yanayi. Kenya tana rike da kujerar shugabancin majalisar tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke juyawa a wannan watan. Amurka da Kenya sun daɗe da dangantakar haɗin kai kan ayyukan tattalin arziki da tsaro, ciki har da yaƙi da ta'addanci. Gwamnatin Biden tana duba yiwuwar ɗaukar ƙwararren matakai kan ta'azzarar rikicin arewacin Habasha, inda aka kashe dubban mutane kuma miliyoyi ke buƙatar taimakon agajin gaggawa. Amurka za ta ba da sanarwa a yau Laraba cewar za ta sake buɗe kan iyakokinta ga ƙasar Canada da Mexico don matafiya masu cikakkiyar allurar rigakafin cutar coronavirus daga watan gobe. An rufe kan iyakokin a duk hanyoyin mota, jirgin ƙasa da na jirgin ruwa tun daga watan Maris na 2020 saboda ɓarkewar annobar COVID-19. Banda muhimman tafiye-tafiye kamar kasuwanci, ɗage dokar ta takaitawa ga matafiya marasa mahimmanci a kan iyakokin ƙasar na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan gwamnatin shugaba Joe Biden ta ba da sanarwar cewar za ta ba da dama ga masu cikakkiyar allurar rigakafi 'yan ƙasashen waje su shiga cikin ƙasar ta jiragen sama daga watan gobe. Ba bayyana ainihin rana ko ɗaya daga cikin sabbin dokoki da za a shimfiɗa ba. Jami'an gwamnati da suka yi magana da 'yan jarida ba tare da bayyana sunansu ba sun ce mutane da ke neman shiga Amurka ta haramtacciyar hanya za su ci gaba da kasancewa ƙarƙashin abin da aka kira doka ta 42 da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya kafa, cewar masu fafutukar shige da fice sun ce suna hana baƙin haure tsallakawa kan iyaka kafin su nema mafaka. Gwamnatin Biden na fuskantar matsin lamba daga 'yan majalisar Amurka da na Canada da Mexico da su ɗage wannan takunkumin wanda suka ce ya yanke iyalai kuma ya hana biliyoyin dalar Amurka yawo a sanadiyar masu yawon shakatawa ba su samun dama. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Jarumin fina-finan Canada William Shatner da wasu mutane uku suna shirin tashi zuwa sararin samaniya a yau Laraba a cikin jirgin fasinja na biyu da Blue Origin ke gabatarwa. Ana sa ran jirgin mai sarrafa kansa zai dauki kimanin mutane 10 kuma zai dauki dukkan fararen hulla kimanin kilomita 100 sama da duniya don zuwa duniyar. Tafiyar za ta ba Shatner mai shekaru 90 da haihuwa a duniya damar zama mutum mafi tsufa da ya shiga sararin samaniya. Dan wasan wanda aka fi sani a matsayin Captain James Craig a shirin nan na talabijin na Star Trek. Sauran jami'an jirgin sun hada da tsohon injiniyan NASA Chris Bahuzin da dan kasuwa mai bincike na asibiti Glenn Dever Audrey Powers, mataimakin shugaban kamfanin na Blue Origin. Blue Origin ya kammala jirgin na kasuwanci na farko a watan Yuli lokacin da wanda ya kafa jirgin Jeff Bezos da wasu mutane uku suka yi tafiya a jirgin kimanin na minti 10. Jami'an sojin Amurka sun yi gargadi jiya Talata cewar matsin lambar da China ke yi kan Taiwan yana kara ba da damar yin kuskure ne, kuma watakila da yakin da ba ainiya ba. Ma'aikatar tsaro ta Pentagon ta zargi Beijing da tayar da fitina a fadin tekun Taiwan, tana mai gargadin cewar dabarun tsaro na iya yin tasiri. Jamhuriyar Jama'ar Sin ta kara yin himma domin tsoratarwa da matsin lamba ga Taiwan da sauran kawayenta da abokan hulɗarta gami da kara ayyukan soji da ake gudanarwa a kusa da Taiwan, tekun gabashin China da tekun kudancin China, wanda mun yi imani suna dagula al'amura kuma suna kara hadarin yin lissafi. Sakataren labaran Pentagon John Kirby ya shaidawa manema labarai. Kirby ya kara da cewar yarjejeniyar Amurka da Taiwan tana ci gaba da kasancewa mai karfi. Muna da bukatar dawwammamen zaman lafiya da kwanciyar hankali a duk fadin tekun Taiwan, kuma shi yasa za mu ci gaba da taimakawa Taiwan wajen samun isasshen damar kare kanta, in ji mai magana da yawun Pentagon. Muna roƙon Beijing da ta girmama yarjejeniyarta ga warware matsalar sabanin ra'ayi cikin lumana.
Ba gaida Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce daga yanzu a kowane wata uku za a rika gudanar da taron bitar ayyukan da ministocinsa da na manyan jami'an gwamnati ke yi a wani mataki na tabbatar da an cimma muradin da gwamnatin ta sa gaba. Shugaban ya bayyana hakan ne yayin rufe wannan taron bita wanda aka kwashe kwana uku ana yi a fadar Sadaki Abuja, taron da wasu ke ganin ya sa cikin wasu ministocin ya ɗoruwa. Wakilinmu Umar Faruk Musa ya zanta da ministan kula da ayyukan 'yan sanda Muhammad Maigari Dingyadi wanda ya mai ƙarin bayani kan yadda taron ya kaya.
To ko shaka ba kamar dai da ka sani lokacin da aka rantsar da mu an ba ko wace ma'aikata ko wani minista tsarin abubuwan da zai gudanar ya tabbatar cewa ya ci wani nasara a kansu kafin waɗannan shekaru hudu da muke da su. To waɗannan tsare-tsaren ne ake zauna ana bita, kai a ma'aikatarka mai kai mai abba kai ba, kai a taka ma'aikata mai kai mai abba ai ba, menene matsalolin da aka samu, ya za a yi a yi shakan waɗannan matsalolin. Wannan bitar da muka yi an yi ta ne domin a tattauna waɗannan matsalolin. Ina ganin abin da ya sa shugaban ƙasa ya kawo wannan sabon tsarin domin a tabbatar da cewa ba a samu wani gibi ba. Idan akwai matsala cikin ɗan lokaci kaɗan, kamar yadda kasan shi shugaban ƙasa ya ce a maida abin kowace kwata, mutum bai da wata hujja ta cewa ga dalilin da yasa bai samu nasara akan ayyukan da aka bashi ba. Idan dai kowane wata uku za ka zo a zauna a tattauna abubuwan da kake ciki, ana ganin insha Allahu za ka samu ƙarin samun nasara maimakon ka ce sai ƙarshen shekara a yi wannan bidiyon.
To shugaba Buhari yana nuna kamar akwai wanda cikin ku da ba ga sun habbasa ba ko za su iya zama baya ba su yi gaba gaba tare da sauran ministoci ko hukumomin gwamnati ba akan ayyuka manufofi guda tarin nan da aka tsara kuma ake aiwatarwa har ma ana ganin watakila wannan zai kawo canje-canje a gwamnati. Anya akwai alama za a yi wannan canje-canjen wato kamar cikin waɗansu ya ɗururuwa cewa watakila abin zai iya shafar su waɗanda aka ga kamar ba su yi aiki a zahiri kamar da shugaba Buhari yake so ba.
To wannan yana ganin ba ni ne ya kamata in ba da wannan ansar ba, saboda ba ni da ke da sikelin auna abin da kowane minista ya yi ba, shugaban ƙasa yake da shi. Amma dai mu mun san iya sanin mu da abubuwan da muka gani, gwargwado kowa ya yi abin da ya kamata a yi gwargwadon zarafi, amma shi mai girma shugaban ƙasa shi ke da wannan wukar yankanta cewa ga wani da ya yi kokari ga wanda bai yi ba. Amma dai ga alamu da muka tashi gwargwado ana iya a ce kwalliya ta biya kudin sabulu.
Tunda an ga cewa an ba ku wasu maki tsakanin 55 zuwa 60, har ana cewa kamar waɗanda aka kawo suka yi aikin ba wai sun gabatar da ayyukan da waɗansu ku suka yi a zahiri ba ne, kana jin akwai hujja a yi wannan sukar?
To ina ganin ƴan adawa ne dai kawai, domin waɗanda suke waɗannan makin ba ma'aikatan gwamnati ba ne, mutane ne wanda aka ɗauko daga wurare kuma ƙwararru ne a wuraren wannan ayyukan, ba mu ko san su ba, ba su kuma san mu ba, kuma ba da mu suke yi ba da ma'aikatan mu suke yi. Kuma waɗannan yana ana yi ne a kan takardu da ƙididdigar da aka basuwa, so kaga a ce wani ya abu wanda ba daidai ba na ganin gaskiya ne. Amma ka san shi abokin jayayya kuma makiyinka bai rasa inda zai yi kai maka bugu baka sani ba, amma wannan ba gaskiya ba ne ko alama.
Ministan kula da ayyukan 'yan sanda Muhammad Megari Dingyadi kenan a tattaunawarsa da Umar Faruk Musa. To idan muka leka jamhuriyar Nijar da ke makwabtaka da Najeriya, ɗaliban jami'ar Yamai ne suka yi jin rungwano haɗe da zaman dirshan a yau Laraba, da nufin nuna rashin jin daɗinsu a game da abin da suka kira halin ko in kula da hukumomi ke nuna matsalolin da ke dabaibaye sha'anin karatu a jami'o'in gwamnatin ƙasar. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulan Mamman Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Ban ɗalibai kenan lokacin da suka yi tattaki daga jami'ar Abdulmumin Jofo ta Yamai zuwa ofishin ministan ilimi mai zurfi, inda suka yi zaman darshan a wannan Laraba 13 ga watan Oktoba. Ƙungiyar Iyanin ce ta shirya wannan zanga-zanga da sun marta da hukumomi daga barci game da wasu tarin matsalolin da suka addabi 'ya'yanta a wannan lokaci na farkon sabuwar shekarar karatu, kamar yadda sakataren ƙungiyar Muhammadu Hashimu Abdulrahman ya bayyana wa manema labarai.
Bamu da ɗakunan karatu wadatattu wanda suka dace, wasu da yawa sukan yi karatu ma zamanai a ƙasa saboda babu wurin zama. Baya ga wannan kuma muna da matsaloli na ɗakunan bincike laboratoire kenan. Baya ga wannan kuma abinda ya shafi ɓangaren wuraren kwana shi ma akwai matsala sosai. Ɗakuna ne da ke gare mu jami'a wanda yau kimanin fiye da shekaru 30 da aka gina su, kuma matsaloli na allowance an sa wajen watanni kimanin 4 zuwa 5 da ba a bada wannan allowance ba. Kuma akwai matsala na sufuri da ke gare mu sosai. Dukkanin motocin da ke sufurin ɗalibai tsofaffin motoci ne sosai, ɗan ƙalilan ne wanda ba su wuce kimanin mota 15 zuwa 16. Maimakon su ɗauki mutum 40 ko 50 ko 30 za ku ga yi da ɗalibi 150. So da yawa ma akan samu ɗalibai masu haɗuwa cikin wannan motoci saboda ba su samun ko shaidawa, sai suna haɗuwa akan yawan kawo su asibitoci.
Sai dai ministan ilimi mai zurfi PhD Mahmudu Jibo na cewa ba shi da masaniya a game da dalilan wannan zanga-zanga.
Tun sassaye sun zo misalin sun yi asibiri sun shiga ko'ina sun ce ba mai shiga, sai an san dalili a ce nema hanya na aurarware shi. Tunda ban san dalili ba, ban san mai zai cewa ba, na tura wanda muke aiki da su su cire su su yi magana da su su tambaye su me aka yi.
Ƙungiyar Iyanin ta ce wannan na matsayin somin taɓi a jerin abubuwan da take shirin zartarwa don fitar da ɗalibai daga ƙangi.
Za mu ci gaba da gwagwarmaya har ganin cewa matsalolin da muka gindaya musu sun ba mu amsa wanda za su gamsar da mu, kuma mu gani a ƙasa ba wai a zo a ɗauki alƙawla na baka ba.
Jami'ar Yamai mai dalibai sama da 30,000 ita ce mafi girma a jerin jami'o'in gwamnatin jamhuriyar Niger. Duk da sabbin jami'o'in da aka bude a shekarar 2010 a jihohin kasar, har yanzu dadadiyar jami'ar ta Abdulmuni Jofo bata tsira ba daga cinkoson dalibai, lamarin da ke haddasa karancin dakunan karatu, wurin kwanan dalibai da rashin wadatattun motocin jigilar su. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 19.3149 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma sai rahoto na musamman wanda Hassan Umar Tambol zai gabatar.
A halin yanzu dai darajar kuɗin Najeriya naira ta faɗi warwas idan aka kwatanta da kuɗaɗen waje musamman dala. A kasuwar bayan fage yau Laraba a nan Ibadan an saida dalar Amurka ɗaya akan naira 565, haka ma sefa da sterling pound na Ingila sun yi wa kuɗin naira fintinkau a wajen canji. To ko me 'yan Najeriya za su ce a game da faɗuwar darajar naira?
Sunana Muhammadu daga jiha Niger State Barugulo Kagome Babana. Da ga sefa da naira muna canjin baya shekarun da ya wuce baya muna canji muna bada 500 su suna ba mu sefa 1000 to abun yana karawa yanzu aka ai kai da cewa su suna ba mu 1000 sefa mu muna ba su a 1200 to mu naira to in mu yanzu ba mu san haraka kasuwanci ma yanzu haka nasu ya tashi namu kuma ya hawa to mu muna so idan akwai jara ai jara in ba haka ba zuwa gaba Tarakawa gaskiya abun ba zai dadi a Najeriya ba. Banda haka nan kuma su shugabanninmu su duba sosai naira ha gaskiya yana da yawa ne fiye da sefa domin an duba yanzu kayan mu da muke sai da yawa siyasa yanzu kowa ya koma Faransawa ma suna shigo muna ga treating duka da komai da komai sun gan abubuwa namu ya zo kasa siyasa sun zo kasa mu suna kwashe arahamu kuma ga san muna sai da tsada
kana nuhin mutanen mu yanzu sun rage zuwa kasar irin Niger wurin sayayya saboda tashin sefa
gaskiya total yanzu idan aka raba an kasa kaman 100 yanzu ina gan wanda za a gane zo bai wuce 30 wanda yake zuwa kasan waje a sai abubuwa yanzu.
Sunana Ibrahim Hassan. Gaskiya ta Allah mu dai ta bangare mu in tashin sefa dalanga ya ba mu wahala gaskiya don yanzu haka ba abun da ke sewa namu nan ya yi tsada kuma kin ga su can su mutanen Faransa ba da za ka ka tashi nan ka je Faransa ka sayo kaya ka zo nan ka samu kuma waɗanda sai su zo nan su kwasa kamu arha su wuce kuma ga su nan a cikin Najeriya ma abin da za ka sai naira 5 yanzu ya koma maka kaman naira 50 ka gani kuma ba ci gaba gaskiya don Allah in dai akwai wanda za a yi wallahi dai mun sauki mu talaka mu samu mu ma wanda mun karayar da gidaje mu
kana ganin idan naira ta tashi ta yi sama sai fa da irin dala suka fa su matalakawa za su amfana
sosai ma sosai ma da ya tashi ai lokin da yana da sauki lokin da muna sayan 1000 sefa muna sai si 600 naira lokin abubuwa na da dama duk abin da ka zo ko ka je ka sai can cikin Faransa ka dawo Najeriya za ka ci umfani amma yanzu ba da za ka ka dauki naira ka kai ken tunda yanzu sai a baka 1000 sai ka ba 1050 naira sannan a baka 1000 daya zaka basuwa da naira 50 a baka can sefa jikansu guda jika guda ka gani ba ci gaba.
Sunana Muhammadu Bankano Ibada Akele. Gaskiya hawdon naira abin nan bai yake ba wallahi gwamnati ta hai tsaye don kudin Najeriya yana so ya koma a kudin Ghana. Najeriya babban kasar ce wanda ake ji don Allah gwamnati ya kula ta hai tsaye taimaka mu ma hawdon naira na ya shahe mu tunda dukiyar da aka kawo mana shanun da aka kawo mana nan shanu sefa ne
kamar daga waje kenan
daga waje shanun Niger ake kawo mana anan yanzu gaba ɗaya sun dakatar ba su zuwa kwata-kwata
zama to me ya jawo dakatarwa
hadon naira ta haɗe wai was gwamnati aga zamuna sefa tana sama bisa ga naira.
Sunana Gaga Muhammad Kere Kara. Ni abin da ka cewa hakikanin gaskiya wannan digangan ne yake ba wai ba wai wani abu bane haka abin
kana nuhimi
ma'ana to saboda mutanen da ake hana kawo kayakin su daga waje don inda Turawa suna kawo kayakin su da suke da dala ta babbayar za a yi rasa dala a Najeriya to amma ko da yaushe sai a ce wai abubuwan waje a rufe don ci gaban mutane kaza kaza ya za a yi a ci gaba inda duk garin da ba ko bai kawo kayan sa ya za a yi a ci gaba
ba ka ganin cewa yawan dala a cikin kasa zai kawo faduwar kudin kasa kamar naira
wallahi in an ka kawo dala naira daraja ma za ta karu in ka haki ana shigowa da ka haki ko tumomi suna kawo kayan suna sayarwa dole su shigo da dala in su shigo da dala daraja naira mu za ta karu
kana nuhin kamar Turawa
wallahi Turawa kamar mutanen suke umfani da dala shi ne sai wanda duk mutumin da zai shiga waje ai da dala yake ta ko to don suna kawo kayakin su ai dole a samu dala wanda duk zai fita din nan ba zai samu matsala ba sannan kayakin mu naira za ta daraja
sunana ayo kakashe falke.
To ayo kakashe falke me zaka sai a game da faduwar naira?
To faduwar naira yanzu kai ma ka koya sanin inje maganan da Allah ne ya ci ban naira yanzu wallahi saboda aka nan ka in ka rike naira 1000 ka canja 1000 yanzu wallahi abone zaka sai ma ya ka kusi da shi kamar abinci wallahi ko yaro yanzu na gida ko zaka ba shi kuɗa abinci yanzu sai ya mileage da rebate ka ba yaro da rebate kai kokaci yanzu a rana guda kana kashe 5000 to ya sa yi
me yake son gwamnati ta yanzu
ina zo gwamnati ya jara muna naira namu wallahi
Alhaji Sabo yana daya daga cikin masu canjin kuɗi a Ibadan
to yanzu hali yanzu nawa dala take
dala yau ana cikin dala yau naira 500
to stalin farm ha
naira
760 stalin farm
eh
kamar irin kuɗin makahawa dinar da sauran kuɗin kasashen larabawa
aka ce kuɗin makahawa ana cikin naira 125
to tun wane lokaci ne waɗannan kuɗi suka tashi suka fi naira daraja kuna tunanin cewa kuɗin naira za su koma daidai da na dala ko kuma za su fi na dala daraja amma wasu na zargin cewa kaso da kuke yi ta bayan waje tana karasa darajar naira ta faɗi ga kuɗaɗen waje irin su dala da stalin farm su yi sama kana ganin ba ku ne hukin sa darajar naira ta faɗi ba
wallahi ba mu bane
Dr. Bashir Muhammad Acida masani tattalin arziki ne a Najeriya
arziki irin namu wanda ya dogara da shigowa da kaya daga wasu kasashe domin kan kawo matsala a cikin ƙasa na tsadar kaya da tsadar rayuwa da kuma tsadar da mutane cikin talauci yakan sa akwai abin da muke ce ma wato ajiya da kuma sa hannun jari wato savings and investment kuma gwamnati din ana tsammani da sauran ma'aikata na kanwanuka da masu zaman kansu ana tsammanin duk wanda suka samu zuwa gama sayan abinci da sauran abubuwan buƙatun su ka daura a bankuna suka kuɓuta wasu akannin jari wayan da ke su ne ke juya tattalin arziki su girma da shi da kayan kai tsada darajar kuɗi ta faɗi ma'aikatan nan da sauran masu zaman kansu suna sayan kayayyaki da tsada za a ga cewa kuɗin za su iya sayan kayayyaki har su aje za su riƙa ita to wannan tsoki takunkumin tattalin arzikin ƙasa zai tsoki tattalin arzikin ƙasa ya kasance bai bunƙasa saboda irin wannan savings and investment wato ajiyar da ake yi da kuma sa hannun jari zai shi saboda yanzu ma'aikata ba su da ma'aikata da na gwamnati na masu zaman kansu saboda tsadar kaya ba su iya rarar da za su iya ajiye kuɗi.
To doctor a matsayinka na masani tattalin arziki me ya kamata gwamnati ta yi domin haɓaka darajar naira?
Abin da ya fi shi ne dama abin da ke sa darajar kuɗi ya waki shi ne dogaro na ƙasa a kan duniya guda ta samun kuɗin ƙasashen waje zuwa gare ta wanda a halin yanzu mun dogara mai ne kawai kuma ga wasu hanyoyi da ake iya bunƙasawa irin hanyar buɗe idanu hanyar wato haƙo ma'adinan ƙasa hanyar shigar da kayan noma in an bunƙasa su akwai ƙasashe da yawa suke buƙatar kayayyakinmu to ya taɓa mutum su ɗiba ta ga yadda za a yi ta bunƙasa tattalin arziki da sarrafa kayayyaki cikin gida waɗanda za a yi zuwa waje domin samu ƙarin shigowar kuɗin ƙasashen waje samu ƙarin bunƙasa shigowar kuɗin ƙasashen waje a cikin ƙasa zai rage wato darajar kuɗin ƙasashen waje zai bunƙasa darajar kuɗin gida saboda irin yawan kuɗin da ke shigowa abu na biyu da ya kamata gwamnati ta yi tana da hukuma guda aka caukar wanda aka ce ma Human Resource Agency wato wannan hukumar da ke kula da wato tabbatar da duk wanda ake shigowa su cikin ƙasa an tsanta su an samu cewa a cikin ƙasa ana iya ƙirƙiro waɗannan kayayyakin in ko ba a ƙirƙiro su to kawarukan da ke yin su a waɗannan ƙasashen za a haɗa hulɗa da su su to su buɗe resuna a cikin ƙasa wacce dinga yin kayan domin ƴan ƙasa su amfana da su a haka ne za a samu ma'aikata
Hassan Umar Tambuwal, Murira Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Hukumar da ke kula da kwallon kafar Afirka ka ba ta kaice ta yanke shawarar amincewa ɗan kallo 2000 su shiga wurin kallon wasan House of Oak da Wydadin kasar Morocco a cikin wata wasiƙa da hukumar kwallon kafar kasar Ghana ta aika hukumar ta CAF da FIFA sun saki nana ta cewar lallai ne a rinka yin duk wasanni ba tare da ɗan kallo ba a dalilin ka'idodin kariya game da cutar COVID-19 sai dai sun nuna cewar sun yanke shawarar karɓar roƙon GFA da House of Oak bayan la'akari da yanayin kariya da tsaro a filin wasan kwallon Accra don haka sun amince a bari ɗan kallo 2000 su tafi kallon wasan muddin jami'in tsaro da kariya na ƙasa Julius Ben Emuna da jami'in tsaron na sauran ƙungiyoyin wasanni za su yi aikin ɗaukan matakai na kariya tare da tabbatar da bin ƙa'idodi. Captain ɗin Black Stars in Ghana Andre Ayew ya kasance cikin 'yan wasan Ghana da ba a soma wasan da Ghana ta yi da Warriors in ƙasar Zimbabwe ba a ranar Talata. Ɗan wasan na gaba na Al-Sadd bai shiga wasan ba har sai da ya saura minti 5 a gama wannan wasa. Abin da ya sa da dama a cikin mutane ke tambayar ko cikin minti 5 mai zai yi sai dai Ghana ta yi nasara da ci 1 mai ban haushi a birnin Harare a wannan wasan an dai hutar da Andre Ayew ne saboda rauni da ya samu a atisayin ƙarshe a filin wasan ƙasa da ke birnin Harare a matsayin mataki na kiyayewa. Chairman ɗin hukumar Asante Kotoko Dr. Kwame ce ya aika da wasiƙarsa na yin murabus daga klabin zuwa ga mai klabin watun Foresight tuna biyu. Murabusin ɗin na Kwame ce ya iso ne rana ɗaya bayan mambobin hukumar ta Asante Kotoko sun sadu da uba na klabin a fadar mashiya. Cikin dai lokacin nan an rinka zargin chairman hukumar da yi wa babban jami'in zartarwan klabin nana ya amfasa zagon ƙasa game da rahotanni da muke samu. Utunfu bai dai amince da murabusin ɗin nasa ba tukun. An ruwaito Dr. Kwame ce yana faɗa wa Utunfu cewar ya fa zuba babban arziki a cikin klabin wanda bai fito da sakamako ba kuma bai samun goyin bayan sauran mambobin hukumar. Afirka ta Kudu ta tsere wa ƙasar Ghana bayan ta yi nasara da gumin goshi akan Ethiopia wasa na neman shiga gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 na rukunin G a ranar Talata. Cin kansu da Gitane Kalbedis ya yi a farkon rabin lokaci ya samarwa Bafana nasara a wannan wasa inda 'yan wasan na kudancin Afirka sun kai duk yanayi tare da samar da damar zuwa ƙarin kwallaye a raga. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwanul La Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Kafin mu karkare shirin birni bitar wasu daga cikin labaran duniya.
Shugaban Amurka Joe Biden zai karbi bakoncin shugaban Kenya Uhuru Kenyatta don ganawa a Washington a gobe Alhamis yayin da fadar White House ke auna takunkumi da aka kakabawa ɓangarorin da ke rikici da juna a ƙasar Habasha. Amurka za ta ba da sanarwa a yau Laraba cewar za ta sake buɗe kan iyakokinta na ƙasa ga ƙasar Canada da Mexico don matafiya masu cikakkiyar allurar rigakafi ta coronavirus a watan gobe idan Allah ya kai mu. Kana an ji cewar jarumin fina-finan Canada William Shatner da wasu mutane uku suna shirin tafiya zuwa sararin samaniya a yau Laraba a cikin jirgin sama na kamfanin Blue Origin.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin wannan shiri namu da ya kasance na ƙarshe a wannan rana. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu da safe za ku ji wata tawagar abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya tayani gabatarwa, sai kuma Julie Lagos Gresham da ta haɗa mana shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa a kwana lafiya.